أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah, muna yabo gare shi da ya sake haɗa mu a wannan masallaci na unguwar Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa, a wannan yini na 11 ga watan Ramadan, wato ranar Lahadi a shekara ta 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma shine 2 ga watan 4 a shekara ta 2023 a lissafin miladiya. Muna roƙon Allah ta'ala sa mana albarka cikin abinda muke karantawa. Allah ya ƙara mana fahimtar abinda yake shine daidai. Allah kuma ya sa mu ambace abinda yake shine daidai. Allah ba mu ikon aiki da abinda yake shine daidai. يقول الله تبارك وتعالى, الله سبحانه وتعالى هنا شيوا, ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Wannan aya ita ce aya ta 60 daidai a suratul Nisa'i, kuma a cikin siyakin abinda Allah madaukaki yayi kira zuwa gare shi, ya kira muminai cewa su yi da'a ga Allah, su yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma shugabanni daga cikin su, sannan ya ilmantar da su, ya dora su akan tafarki a matsayin su na ɗan adam wanda ɗabi'ar su lalle su saba, yace to in sun saba din a kowace mas'ala wani yana ganin wani abu daban da abin da ɗan uwansa yake gani, to tunda shi sabanin nan ba umar ba abin nema bane, abin zargi ne, abin neman shine a koma kan abu daya, to sai a waiwaya aje a nemi hukunci, aje a koma zuwa ga Qur'ani, zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, da kuma abinda Allah da manzansa suke nufi da shari'arsu, a koma a tattara, a koma zuwa ga abin da ake kafa hujja da shi a shari'ance domin a samu daidaito. To sai sharɗanta wannan abin da maganar imani, da imani da Allah, da imani da ranar ƙarshe. To bayan nan Allah subhanahu wa ta'ala sai magana da bayinsa umuman sawa'un wasu su ce ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana da shi wasu malamai su ce a'a kowa ake magana da shi umuman umumin duk babu matsala duk da dai an yi magana da an yi amfani da lafazi na mufradi amma mufradi ne da akwai umumi a cikinsa kowa zai iya shigowa mufrad ana nufin a yi magana da lafazin mutum ɗaya Allah maɗauki ya ce alam tara shin baka ga ba malamai suna cewa wannan ta'ajibi ne ma'ana kamar Allah yana cewa ku ko kai baka yi mamaki ba ilal ladina zuwa halin waɗanda suke yaz'umuna yaz'umuna nan ma'ana yaquluna suna faɗi da baki suna riya cewa har zuci haka abin yake suna riya cewa annahum amanu bima unzila ilayka cewa su sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka menene aka saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wama unzila min qablik da abin da aka saukar gabaninka ashe Allah madaukaki ya saukar da wasu littattafai daban ba alqur'ani ba ga wasu annabawan daban wanda sharadi ne na imani mutum ya imani da su shi yasa suke cikin rukunin imani a musulunci mutum ba zai zama musulmi ba ba zai zama mumini ba sai ya zama mai imani da waɗancan littattafai ko da ba aiki zai da su yanzu ba a zamanin yanzu tun daga zuwan manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to iya qur'ani kawai za a aiki da shi aiki da attaura ta kare aiki da injila ya kare da dukkan littafai su zabura da makamantansu ba a aiki da su yanzu abinda ake aiki da shi yanzu shine alqur'ani to waɗannan mutane suna riyawa wasu su ce yahudawa wasu su ce munafikai al-imam at-tabari da sauran malamai da suke a tafsirin alqur'ani mai girma da riwayoyi daga salaf magabata sawa'un sahabbai bal da marfu'at ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito abinda ake dauka kaman sababi dangane da wasu yahudawa ko wasu daga cikin munafikai musamman riwayar da dangana da isnadi sahihi zuwa Amir ibn Sharahil wanda yake cewa wannan aya ta sauka dangane da ash-sha'bi kenan yana cewa wannan aya ta sauka ne dangane da wani daga cikin munafikai wani abu ya hada su da wani bai yahudi sai ya ce to aje bai yahudan ya ce mu je gurin annabinku yayi mana shari'a sai shi munafikin ya ce a'a saboda ya san ya ce a'a aje gurin malamin yahudawa ko aje gurin wani boka domin ya san an je can ila zai iya ba da rashawa ya ci nasara ko a bashi nasara zan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa nesa yake da irin wannan kuma adalci zai yi to sai ya ce a'a shi kar aje gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk da shi abin da ya shafi tafsirin alqur'ani ko da aya ta sauka saboda wani sababi to ba a takaita hukuncinta akan shi sababin ko na san kun san wannan abin lura shine lafazin gamamme da ya game kowa a ciki sawa'un dangane da yahudawa ne ko dangane da munafikai ne ko ma waye dai Allah ya yi amfani da lafazi ne lafazin da babu sunan kowa a ciki kuma wannan irin uslubin ko wannan salo na magana a cikin alqur'ani ya fi game kowa da kowa haka tunda ba faɗi sunan kowa ba kuma musamman an zo da ismul mausul kuma a ka'idan malaman nahwu yana cikin al-ma'arif yana cikin sunayen da suke ma'arifa ne ba na kira bane kuma ma'arifa ce da yake min alfazil umum suna cikin lafuzan da suke ifadar istigraqin duk wanda zai iya shiga ciki to ya shiga ciki shi yasa galibin in kana bibiyar tafsirin magabatan kamar shi malam tsabari ko ya kawo irin wannan a ƙarshe sai shi ar-rajihu min al-qawli fi ta'wili hadhihi al-aya kaza da kaza sai kawo cewa fa idh lam yakun hunaka nassun maqtu'un bihi in ya zama babu wani nassi maqtu'un bihi cewa da wani ake ko da wani to sai shi fal-aula abin da yafi shine a rinja yadda ayar ta zama ta shafi umumin kowa da kowa to shi yasa kuka ga manhajin malaminmu da muke karanta littafin sa malam Abdurrahman bin Nasir Sa'idi baya kawo asbabun nuzul ina jin da mamun sha fada duk shekara shi ba ruwan sa da kawo asbabun nuzul dama maqsudin sa ka gane wannan aya zancen me take yi saboda ka fahimci ayar kuma kai kokari wajen aiki da ita amma kuma shi ilimin asbabun nuzul yana cikin ilmoma masu muhimmanci a ulumul qur'an wanda suke taimakawa mutum wajen gane ma'anonin alqur'ani ba a jifa da shi shi ma ba jifan yayi da shi ba ya dai iktisari ma'ana yana gani ko ba ambace shi ba za a iya fahimtar waɗannan nassoshi kuma wannan manhaji ne daga manhaj na malamai babu wani mai ganin laifin sa a ciki irin abin da malaman hadisi suke yi ne a littattafai da suke son takaitawa sai su cire isnadin su kawo sunan sahabi an fula din littafan da dama asali ko dai mai su wanda ya rubuta makasudinsa shine kawo hadisin akan wannan babi da yake magana sannan wanda yake so ya bincike sai ya je bincike akan isnadi in yana son ƙarin bayani to mu koma wannan don haka dai kowa zai iya shiga ciki waɗannan baka ga waɗannan waɗanda suke raya su ce su sun yi imani da abin da aka saukar maka kuma sun yi imani da abin da aka saukar gabaninka tare da haka yuriduna an yatahakamu ila taghuti suna nufin suna son burinsu manufarsu maqsudinsu shine su kai hukunci shine an yatahakamu at-tahakumu shine kaiwa hukunci zuwa ga ko wani mutum ko wata mu'assasa ko kotu ibtida'an aw murafa'atan yawwa ko case ne na shigarwar farko ko kuma wato ɗaukaka ƙara ne ko wanne iri dai in dai an shigar da ƙara shine ake cewa mene at-tahakum shin baka ga waɗanda suke ganin suke riya cewa su sun yi imani da Qur'ani sun yi imani da littafan da suka zo gabaninka amma suna so ne idan wani abu ya faru tsakaninsu sai su kai hukunci ila taghuti nan ma Allah madauki ya amfani da lafazi am lafazi wani ne am don taghuti ba sunan wani bane ba sunan wani aljani bane ba sunan wani gunki bane amma umumin duk wanda baya hukunci da abin da ba shine Allah ya saukar ba shi ake nufi da wani taghut ko wanne irin abu ne yawwa duk inda hukunci ba irin na Allah za a yi ba to shi ake ce ma taghut duk mai sanya kai hukuncinsa can alhali zuciyarsa ko in ce da bakinsa yana riya cewa shi mai imani da Allah ne alhali wannan ita ce sifarsa wa qad umiru alhali an umarce su an yakfuru bihi su kafirce wa tagutin kun gani me yasa aka yi amfani da lafzin kufur saboda imani da Allah da alkufru bi tagut ba sa haɗuwa ma'ayi dole ne sai an same shi ayi imani da Allah a kuma alkufru bi tagut ma'ana imani da Allah da imani da tagutu ba su haɗuwa
menene ke haduwa al-imanu billahi wal kufru bit-taghuti la ikraha fid-din ko qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bima bit-taghuti wa yu'min billahi ay faman shahida an la ilaha ko wa amana billahi wa qala illa Allah shine ma'ana dama wannan الكفر بالطاغوت والايمان بالله saboda ba zai hadu ba kai imani da Allah ya ce idan an samu matsala tsakanin wani da wani hukuncin shine kaza sai ka ce ka fi son ka je inda hukuncin zai zama ba kaza irin yadda Allah ya fada ba to lalle ba ka yadda da Allah ba ko kun gane abu shi yasa can fa'inta na za'atum aka hada ta da in kuntum tu'minuna nan ma aka kawo maganar imani bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika kuma sai aka kawo siffar su yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru alhali kuwa an umarce su an yakfuru bihi ay bi taghuti ai language din kurukuru ki ko ba rikicin fahimta yuriduna wa yuridu shaytanu kuma gashi shaydan iblis da duriyarsa da ƴaƴansa sawa'un min aljinni wal insi masu kokarin su kawar da mutane daga kan hanya ga aikin su Allah ya faɗa wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shaydan yana nufin ya batar da su ne bata mai nisa da me da wannan attahakumu ila taguti idan suka koma suka kai kara zuwa ga tagutu to lalle kuwa shaydan ne ya batar da su bata mai nisa an gane to kamar a ce ne me ya sakamakon su to sakamakon su zai zo to waɗannan ko kamar a ce waɗannan ba su yi imani da Allah ba kuma sannan shaydan ya batar da su bata mai nisa sannan Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa malamai suka ce ra'aita al-munafiqina nan tana fito maka da suwa ne alam tara ila alladhina ko alam tara ila alladhina yaz'umuna domin dama alladhi yaz'umu annahu amana billahi wa ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika ai ba yahuda bane kuma haka bane yahudawa ba su yarda da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun yarda da shi ai da su musulmi dan haka wanda ya yarda da abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya yarda da abin da aka saukar wa annabawa gabaninsa su waye waɗannan waɗanda suke ta muminai su ne masu wannan sifar to wanda yake yana tare da muminai da jikinsa da ayyukansa amma a zuciya baya tare da su to su ne Allah ke tona ma asiri a wannan duniya a ce kun ga su waye munafikai an fahimci abin to mu karanta abin da malam ya ambata dan da tafasili da zamu ambata ma ji insha Allah ta'ala malam yake cewa yu'ajjibu ta'ala ibadahu Allah madaukaki yana nuna wa bayinsa su yi mamaki min halatil munafiqin dangane da halin munafikai alladhina yaz'umuna masiriya annahum mu'minuna cewa su mu'minai ne sun yi imani bima ja'a bihi ar-rasulu cewa sun yi imani da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa bima qablahu da kuma abinda ya zo gabaninsa suna da awar sun yi imani alhali a hakika ba su yi imani ba mun kuma san dama shi munafiki mai ake nufi da munafiki ba mai gulma ba kullum muna faɗin wannan saboda su waɗannan lafuzza tunda alfaz ne wannan iri alfaz shar'iyya duk lafazin da ya zo a qur'ani lafazi ne menene shar'i to alfaz shar'iyya tuhmalu wa tufassaru ala ma'ani llahi wa ma'ani rasulihi sallallahu alaihi wasallam idha sadara min ar-rasul
duk maganar da tazo daga Allah ko tazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana fassara ta ne a irin maganar da Allah ke yi a irin maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi an gane mu a Bahaushe in yace munafiki shine wanda ya gulmarka ko ya dau zancanka yaje kai ma wani to ba haka ake nufi ba a shar'ance an ce munafiki shine wanda azu'a da baki yace shi mumini ne yana zuwa masallaci ana hulɗa tare da shi duk inda aka ce muminai sai ya zo a ganshi a masallaci a ganshi a sallar jana'iza duk inda ake zancen masu imani dai zai fito da kansa amma a zuciyarsa bai yadda ba bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi su a Madina munafikai saboda suna tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ƙarfi su kuma ba su yadda da shi ba shugabansu Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi za a nada sarkin Madina sai Allah ya sa daidai lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka ya dawo Madina muminai duk suka karbe shi sai ya zama shine shugaba a Madina wannan damar da ta kubce masa ya zama ba shine shugaba ba hassada ta dauke shi yace to abinda ka zo da shi din ma ba za mu yadda da shi to amma tunda suna tsoron yana da karfi zai yake su sai suka buya a cikin muminai suna zagon ƙasa sune at-taburul khamis suna hulɗa da kafirai a boye suna zuga su su ba su labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yau fa zai kaza gobe zai kaza in kuna shirin za ku yi masa wani abu to ga ta inda za ku bi ta kasa kuma suna kai wa Yahudawa ziyara tunda kusa da su suke a Madina su hulɗa da su su ce ga irin dabarar da zamu ba ku yadda za ku yi maganin wannan mutumi to suna da'awa a zahiri suna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun san hulɗar da Allah ya dora shi akan ta dangane da munafikai ba a bashi umarni ya yake su da takobi ba ba a bashi umarni ya yake su da takobi ba kamar da zamu zo mu ji hatta a wannan siyaki shi yasa bai yake su irin yakin da yayi wa kafiran Makka bai yake su irin yakin da yayi wa Yahudawa ba sai aka bar su har an taɓe masa magana wata rana tunda matakin farko ne sai ya lura da maslahar da'awa sai ya ce kada mutane su rika cewa inna Muhammadan yaqtulu ashabahu yace na kyale su ne dan kada mutane na nesa su rika cewa Muhammadu yana kashe mutanansa sahabbansa sahabbai anan ana nufin bil ma'ana zahir ko bil ma'ana lugawi ba istilahin abinda ake nufi da sahabi ba in an ce sahabi to dama munafiki baya ciki in an ce sahabi shine wanda ya imani da manzon ya imani da musulunci ya imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu akan haka an gane yawwa zahiran wa batinan babu wani abu na ridda da ya biyo baya shi kuwa munafiki yayi da'awa ne abin nan a bayyane alhali a zuciya bai yadda ba kuma a qur'ani Allah ya bambanta mana ya kira sunayensu da sunayen mumine aka kira su to shine za a samu shubuha babu wata shubuha babu masu cakuɗa wannan takaddin sai shi'a saboda suna son a ce wa sahabbai munafiƙai yawwa amma kowa sani a qur'ani munafiki daban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban Allah ya sa kun gane wannan yawwa to munafiƙai da su ake dai a wannan wuri ba sa son hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna tare da shi allazina yaz'umuna annahum mu'minuna bima ja'a bihi ar-rasul wa bima qablahu wa ma'a hadha yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa huwa kullu man hakama bi ghairi shar'i Allah shine dukkan wanda yayi hukunci ba da shari'ar Allah ba fa huwa taghutun to taghutun duk wanda yayi shari'a ko yayi hukunci ba da shari'ar Allah ba wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke buƙatar bayyana matsayin malamai a kansu da ayar da za mu zo tattaunawa a kanta nan gaba, ba zan ce Ramadana na gaba ba ko inda suratul ma'ida ne sai yadda Allah da yi a irin yadda muke tafiya ko? Yawwa, ta suratul ma'ida, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ده wannan aya da wannan wanda take da alaka da at-tahakkumu ila at-taghut suna cikin ayoyi da galibi masu shubuhar kafirta shugabannin musulmi sukan yi riko da ita ko kafirta alƙalai ko kafirta al'umma baki ɗaya musulmi da suke zuwa su kai ƙara kotu ko makamancin wannan. Abinda zan ambata mana yau kawai saboda kalla lokaci ya cinye shi ne abinda yake ƙauli rajihi dangane da fahimtar malamai akan wannan masala. Ba sai an tafi maganganu masu zurfi ba. Wannan masala na farko yaushe ne abu yake zama at-tahakkumu ila at-taghut, kuma yaushe ne ake kafirta wanda yake hakama bi ghairi ma anzalallah. Waɗannan su ne dai manyan tambayoyi da mas'aloli da ake tattaunawa akan wannan mas'ala. At-tahakkumu ila at-taghut shine at-tahakkumu ila man hakama bi ghairi ma anzalallah bi ghairi shar'illah ma yukhalifu shar'allah, abinda ya saba ma shari'ar Allah. Wannan maganar musamman ta ƙarshe da na ambata ita ce babitin fahimtar inda za ka sa wannan magana. An gane? Ma'ana, duk shari'ar da ta saba wa ta Allah ita ake nufi da shari'ar taghutu. Ba lallai ya zama kowanne lamari na shari'a da za a yi yajibu an yakuna mansusan alaihi fil qur'ani aw fis sunnah. An gane? Ba, amma babban sharaɗi ya zama la yukhalifu ma nassa alaihi shari'u. Akwai bambanci tsakanin wancan da wannan ko ba ku gane ba? Ba ku gane ba? Shin abinda ake nufi kowanne juz'i na code na shari'a da za a yi amfani da shi sharaɗi ne sai ya zama mansusan alai, ya zama cewa an ga Allah ya ce qala Allahu ta'ala gashi wuri kaza, ko sai an samu hadisi a kansa wanda ya kaza a yi masa kaza, dole a samu aya, dole a samu hadisi a kai? To malamai suka ce ba haka ake nufi. Amma abinda ake nufi, abinda za a yi hukunci da shi ya zama bai sabawa abinda Allah din ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. Kun gane? Yawwa, za a iya samun abu ba a yi nassi a kansa ba a cikin Alƙur'ani, amma ya shiga cikin Alƙur'ani, ya shiga cikin hadisi ta hanyar abinda muka ambata jiya. Wa zai tuna mana da me da me? Da umumi, da me? Da tambihi, da ima'i, da mafhumi, ko? Ai ba ku manta waɗannan ba. To ku ɗauko su yau sai ku sa a nan shi ma. Shi ya sa Ibn al-Qayyim a cikin At-Turuqul Hukumiyya ya naƙalto daga Ibn Aqil cewa yana magana akan as-siyasa. Zancen da muka yi ran nan na al-masalih al-mursala. Kun tuno? Menene al-masalih al-mursala? Maslaha alheri, amfani wanda aka sake shi a shari'a ba ta zo da hani a kansa ko umarni ba, amma kuma maslaha ne da amfani ga al'umma. To mai shugabanci, sarki, gwamna, shugaban ƙasa, mai jagorancin mutane,
yi amfani da wannan ya sa shi a matsayin doka don amfanar mutane wani shi ake ce mene daga cikin al-masalihul mursal ana kuma kiransa as-siyasa ana kiransa mene as-siyasa lafazin siyasa da ma asalin sa mene larabci ne ko me ake nufi daga sasa yasusu siyasatan me ma'ana shugabanci kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya taquduhum al-anbiya banu isra'ila kamar da annabawa ya faɗa annabawa ne shugabannin su annabawa sune shugabannin su don haka ibnu aqil kamar da ibnu qayyim yace yana kalto daga gare shi yana cewa as-siyasatu an yakuna fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila as-salahi wa ab'ada min al-fasad siyasa ita ce duk abinda mutane za su zama sun fi kusa da gyaruwa sun fi nisa da fasadi da baci da lalacewa wa in lam yadhahu ar-rasul aw yanzil bihi wahyu haka nassin magana sa take kun gane larabci a duk laraba ne kuma gane ba sai an fassara ishi siyasa da maslaha din nan shine duk abin da in an dora wa mutane shi za su fi kusa da gyaruwa za su fi nesa da baci da lalacewa da fasadi ko da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan dokar ba kun gane ko da ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya sa wannan dokar ba ko da wahayi bai sauka da wannan dokar ba idan shugaba ya ga dacewar a sa wata doka da za ta zama za ta fi sa mutane imani taqwa kusantar Allah a umarce su da fitowa su yi amma fa kar ya fito da wata ibada da babu ita a shari'a an gane yawa abin da yake maslaha kawai sai abin da ya shafi rayuwar duniyar mutane wanda za ta taimaka musu wajen zama mutanen kirki an fahimci abu to shi ake nufi da masalih mursala babu shi a babin ibadat sai wasa'il a babin wasa'il abubuwan da za su taimaka wa mutane wajen yin ibada an gane wannan abu shi ne yace ko da ba manzon Allah ne ya sanya wannan abun ba ko da wahayi bai sauka da shi ba to ta nan za ka fahimci shi yasa har yake cewa tattaunawa ta hada ibnu aqil da wani bashafi'i sai bashafi'in yake cewa as-siyasatu ma shara'ahu Allah siyasa ita ce abinda shari'a ta shara'a abinda Allah ya shara'anta to shine ibnu aqil ya mayar masa martani yace a'a siyasa ita ce wancan magana da na faɗa yawa as-siyasatu an yakuna fi'lan yakunu ma'ahun nasu aqraba ila as-salahi wa ab'ada min al-fasadi wa in lam yadhahu ar-rasul aw yanzil bihi wahyu haka nasu maganar take a cikin at-turuqul hukumiyya wannan yace ibnu qayyim yace wannan fahimtar kuma ita ce fahimta duk da yake cewa ko da yake an samu wasu daga baya daga cikin khalifofi da zamani ya tsawo zamanin nubuwa ya tsawo an samu wasu sun yi amfani da wannan ka'ida ta maslaha sun buɗaɗa abin har ya kai ga wuce iyaka wani gun har ya kai ga zaluntar mutane da makamantansu yace amma wannan abin da ibnu aqil ya faɗa shi ne daidai muddin dai ba a wuce iyaka a kansa ba ma'ana kenan abin da za a yi amfani da shi a matsayin shari'a zai iya zama abinda nassi ya zo da shi zai iya zama abinda nassi zai iya kunsassa kun fahimci wannan abu to wannan shine shari'a haka shi yasa zaka ga malamai sun yi rubutu akan littattafan shari'a da yawa mas'aloli ne da ake yin alƙalanci yadda ake buɗaɗawa ka'idojin kotu adabul qadi ba kowanne ne nassin hadisi ya zo da shi amma in mutum zai alkali sai an koya masa su to duk wannan ba saba wa shari'a bane duka daidai ne saboda fuqaha'ul islam su suka yi istinbatin su suka fito da su dan haka abinda ake nufi da tagutu an gane shine wanda zai hukunci da abinda ya saba wa na Allah an gane wannan zance insha Allah dan haka ashe kenan idan hukuncin da za a yi a wata shari'a ko a wata kotu ko a wani wuri in ya dace da hukuncin da Allah ya yi a Qur'ani an gane to wannan ana daukar sa hukuncin shari'a ne an fahimci abin in ko ya saba in ya saba to wannan ba hukuncin shari'a bane kuma bai halatta ba shi yasa anan sai malami suka ce to yaya mutumin da yake zaune a kasar da ba da hukuncin shari'ar ake amfani ba ko kasar da take asali ba ta musulmi bace ko kuma kasa ce da akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba sannan kuma abinda ake amfani da shi akwai na shari'ar akwai wanda ba na shari'ar ba to wanne mutum ya wajaba yaje malamai su ce indai da inda zaka je na shari'a to ka je kotun da za a dauko littafin fiqhu na musulunci ai ma hukunci shi an fahimta sai idan wani haƙƙi ne naka ya makale a inda ba dama ai hukuncin wancan sai wannan wanda ba na shari'a ba kuma babu wani mutum da zaka iya komawa da shari'a zuwa wurin sa kamar da bana usaimin ke cewa wanda za a yi sulhu maimakon shigar da wannan yace to ba matsala mutum ya je dan ya karbi haƙƙin sa an fahimci wannan ba tare da shi kuma ya zalunci wani ba amma ya zama daruratan zai amfani da wannan an fahimci wannan abu yawa in kuwa ya dace dama da abinda a karbi abu ne daga wurin wanda yake yayi zalunci a baiwa mai haƙƙi wannan aya kowace kotu ne aka yi wannan daidai ne ko ba haka bane duk kotun da za ta kwato haƙƙin mutum da aka sata ko zalunci ko wani abu a dawo maka da ita an gane ai daidai aka yi tunda dama Allah maduki yayi umarni a dawo da mai haƙƙi haƙƙinsa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl al-'adl kuma shine mene raddul mazalimi ila ahliha kun gane wannan abu fa'idar bayanin wannan shine ba wai ya sauƙaƙa maka jin cewa shari'ar da ake ba da shari'ar Allah ba abu ne da ba komai a'a amma dai dacin ran da zaka ji kamar ka ce ka kafirta kowa ka je kai hijira ka koma daji to babu buƙatar wannan abu an gane wannan abu insha Allah sannan shi hukuncin da za a hukunta wanda ya yi hukunci ba da shari'ar Allah ba a dora masa cewa kafiri ne na san ba ku manta tafsiri da malamai suka yi guda hudu ba ko tafsiri na ce tafsiri shine bayani daki-daki bayani daki-daki ya abin yake malamai suna kasa lamarin zuwa kashi hudu kashin farko duk wanda a zuciyarsa ya halatta yin shari'a da abinda ya saba wa shari'ar Allah ya ji cewa hakan ya halatta an gane to kafiri an gane wannan na farko kenan na biyu wanda yake ganin hukuncin da ba ya saba wa shari'ar Allah ya fi kyau ya fi dacewa da zamani to shi ma kafiri ne na uku wanda yake ganin hukuncin da ya saba wa na shari'a da hukuncin shari'ar duk ɗaya ne to shi ma kafiri ne kun gane wannan na hudu wanda ya yi hukunci ba da shari'ar Allah ba don son zuciya ko don kwaɗayi ko don wani abu na duniya ko don an bashi rashawa an fahimci wannan to wannan kufurun ne duna kufur kafirci ne karami bai kai shi zuwa ga fita daga addinin musulunci ba a kansa ake tanzilin asar din ibn abbas dangane da waman lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun yace huwa kufurun duna kufri da tattaunawa malamai akan asar din tasihan wa tadhifan manyan malamai da irin su malam albani da sun inganta shi an fahimci wannan abu wata risala da malam Suleiman ibn Salim Allah ar-Ruhaili ya rubuta ya tattara waɗannan ka'idoji na san wannan dai mas'ala qutilat wa ushbi'at bahsan mas'ala ce a zamanin yanzu ta maganar al-hukmu bi ghairi ma anzalallah an yi magana da yawa akan ta amma ganin a wannan mas'alar ka dauke ta daga malami mai i'tidali wanda kuma fahimtar sa fahimta ce da take kan doran fahimtar manhaji mai kyau to yana da muhimmanci yana cewa malam Suleiman Ruhaili yake cewa wannan tafsilin ya bibiye shi ya sami an nakalto shi daga malamai fuqaha na zamani da can baya na salaf sun fi mutum 50 wannan tafsilin ko da lafazinsa ko da kusa da shi an nakalto wani itlaki daga wasu da wasu za su ga kamar ya saba wannan tafsilin amma yuhmalu dhalika almutlaq ala hadha atafsil abinda yafi shine wancan a fassara shi da wannan tafsilin an gane in kun kula matakai na uku na farko dukkaninsu akwai jayayya a cikinsu da hukuncin Allah ko daidaitawa da rashin girmamawa ga hukuncin Allah to kuma kun ga a siyakin ayoyin nan an hada abin da hukuncin mai kafirci amma duk wanda ya yadda na Allah ya fi dacewa wancan na wanda ba na Allah ba bai halatta a yi ba fin ƙarfinmu akai ake amfani da shi kun gane wannan abu ko kuma yana ganin ba daidai suke ba to wannan mutumin a zuciyarsa ai kun ga akwai fifita shari'ar Allah akan shari'ar da ba ta Allah to ka zo ka kafirta mai wannan ka ce ya fita daga addinin musulunci to ka zalunce shi an gane wannan abu kuma in ka kula da shugabannin kasashe da alƙalai da sauransu abin da suke yi galibi ko a zo a ce ai sun kai ƙara United Nations kamar yadda zaka ji masu aqidar Boko Haram da Khawarijawan yanzu suke amfani da irin waɗannan abubuwa su ce ai duk shugabannin musulmi ne yanzu suna kai ƙara United Nations kwaɗa gutu ne suna kai ƙara kaza da kaza sace galibin abin da suke kaiwa ƙara ko wani abu ne baya wuce irin wannan maslahar da ta shafi ko security ƙasa ko makamancin wannan kuma in dai su a ƙashin kansu sun fita daga wannan matakai na farko na uku kun gane wannan ba su ce ina maimaita don ku rike sosai yauwa wa zai maimaita mana ai kuwa sai ku maimaita ba nan gaba daga tsakiyar yauwa maimaita mu ji na'am daidaitawa shi ne farko to yana ciki dai na'am ya ce ɗiɗɗi ne da hukuncin da ba na Allah ba da hukuncin Allah ya ce ɗiɗɗi ne kawai ku yi mana kowanne ma da ba na Allah ba ya halatta yauwa da ai wanka ce ya fi dama shi kafa gama faɗa yanzu da wanda ya ce ya halatta kawai ka ji zuciyarka cewa ma ya halatta ai shari'ar da ba ta Allah ba to matsala ce saboda tunaqidu imanaka wa taslimaka lillahi kun gane wannan abu da kuma wanda zai ce wannan wanda ba na Allah din ba ma ya fi saboda an zauna an duba zamani an yi kaza to kafirci yana ne kun ga abin fa yana da hatsari din shi yasa yake da muhimmanci ilmantar da musulmi akan wannan abu amma kuma kar a bada dama waɗanda suke kafirta mutane din nan su je su kafirta duk musulmi wani ma cikin jahilci yake bai san waɗannan abubuwan ba to amma a ilmantar kun rike yanzu da wanda ya halatta da wanda yace yafi da wanda yace daidai suke to wannan shine kufur amma wanda ya yarda ba daidai bane ya yarda karfi an fi karfin sa ne akai amma ba yadda zai tunda ba abu ne da zai dauko da karfi ya cire kotunan ya canza su ya kaza da kaza ba da irin su yadda suke masu boko haram me suke zai dauko makami in kun kula me yasa galibin inda suke kai wa hari da makaman ina ne da gun soja ko da gun yan sanda da yan security DSS ko kotunan shari'a saboda waɗannan su ne al-mu'assasat da dole sai da su security ya zauna kun kwanci abin to kuma duk wannan tunanin nasu an gina su ne akan wannan takfir din kafirta al'umma to shi yasa lalle mutum ya kula da wannan abu yau in kana musulmi dole ka ji shari'ar Allah ita ce fi to amma akwai abin da yafi karfinka kuma kai ba za ka zo ka ce a shikenan ka daina musulunci har sai ran da aka dawo ake shari'ar musulunci sannan musuluncin ka zai karbi sallar ka ba za ta karbi wannan kuma ka koma wani abu ne ba ka koma hanya irin ta khawarijawan sosai wannan kuma hanyar ba ta daidai bace an fahimci wannan zancen yau in ai kun gane kuma kufrun duna kufrin shi kuma me ma'anarsa kafirci karami ma'ana utliqa alayhi lafzul kufr walakin yuradu bihi الكفر الذي لم كولا يخرج الانسان من مله الاسلام انا نفو مسلمين دا اي كافرين دا بزي فتر دا متوم زوا كابين daga musulunci ya fidda shi zuwa kafirci kuma dama wannan sanannen abu ne kasa kafirci zuwa gida biyu akwai kafirci babba akwai kafirci karami ai sanannen abu ne duk malaman musulunci sun yadda da wannan haka nan bid'a akwai mukaffira akwai kuma me wanda mufassika wanda bata fasa abin nan kafirta mutum ai kun san wannan munafinci shi ma yake su kashi biyu akwai munafincin da yukhriju min al-milla akwai kuma munafincin da baya fitar da mutum daga musulunci yau zan tambaye ku dan na san wannan mun yi shi bara mun tantauna wannan bara kun manta bambanci tsakanin munafincin da ke fidda mutum daga musulunci da munafincin da baya fidda mutum daga musulunci ba na tuna kamar ni shekaran jiya haka nake tuno abun a kwakwalwa ta cewa anan go mun yi wannan zance malam basiru na kana dariya ka tuno ina ne munafincin da in aka ce wani munafiki ne ma'anarsa kafiri ne ba musulmi ba ne wanda iri ne shi ne wanda a zuci mutum yake dama kafiri ne bai yadda da Allah da manzon Allah ba amma yake zuwa masallaci don ya zauna lafiya da musulmi wannan kafiri ne shi har gun Allah amma tunda yana zuwa sallah to ana daukarsa a musulmi zahiri an fahimci abin sai idan sirrinsa ya tonu ya bayyana an ga wasu abubuwa shi kuma munafinci karami shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi munafinci amma kuma an ga kiran wanda yayin wannan aikin an kira shi mumini kuma an yi mu'amala da shi ta mumini sai a ce a to ashe abinda manzon Allah yake nufi da munafiki munafiki karamin munafinci wannan kuma shine abinda yake nufi da yace ayatul munafiki ala alamar munafiki uku ne idza haddatha kadhaba ko wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana akwai kuma karin wa idza khasama fajar alamomin munafiki su ne waɗannan na farko in yayi zance yayi ƙarya to shin ƙarya sai a kalle ta ita kadai in mutum baya komai musulmi ne amma yana yin ƙarya kafiri ne da ya fita daga addinin musulunci yawwa sai a ce ashe kenan abinda manzon Allah yake nufi da wannan munafikin to karamin munafiki yake nufi ba babban munafiki kun gane wannan abu wannan shine dalilin da yasa malamai suke wannan kashe-kashen a kasa wannan a ce wannan babba wannan karami nassoshin ne suke sa dole ai haka domin dole ka gaskata nassi ba za ka ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a can ba za ka ƙaryata ta a nan ba duk gaskiya ne inda ya tabbata amma sai a ce wancan babban ake nufi shine mai fitar da mutum daga musulunci wannan kuma karamin ake nufi to haka kafirci yake haka bid'a take haka nan kuma wannan abin da ya shafi at-tahakum ko al-hukmu bi gari ma anzalallah in ya tabbata musulmi mai imani wanda ya fifita hukuncin Allah ko saboda sha'awar duniya ko san rai ko makamancin wannan yayi wani abu ba abinda Allah ya ce ba saboda ya karbi rashawa to yayi kufur duna kufur an gane wannan zance to ina ga mu bashi zuwa ga wannan dan dai kan mu ya waye akan waɗannan mas'aloli Allah ya ƙara mana fahimta sai yace wa huwa kullu man hakama bi ghairi shar'i illa fa huwa taghut wal halu annahum al hali ko su waɗannan mutane qad umiru an yakfuru bihi an umarce su su kafirce masa shiwa shi dagutu fa kaifa yajtami'u hadha wal iman to yaya imani da wannan ma'ana da wannan abun shine at-tahakumu ila at-taghut wal imanu da shi da imani yaya za a su hadu a zuciyar mutum daya ai ba za su hadu ba an gane domin ai ba wani abu ne ba ko ba in dai mutum yana fahimtar nassoshin alqur'ani a ce Allah kamar idan na ambata jiya ne da mamaki a ce Allah da kai yadda shi ya halicce ka ya ce ga abin da yake so a yi kai kuma ka ce ai Allah ni na kan nan ni gaskiya baya burge ni rashin kunya ta yi yawa in mutum bai zama kafiri ba wannan ina zai je dole ne ya zama kafiri ne ko ba haka bane tunda ma'anar kafircin nan fa shine rejection yamma ma'anar kufuru kenan rafudu kai repudiating abu kace baka so kai rejecting din sa kai watsi da shi kace baka yadda ba to Allah ya ce kaza kai kace baka so dole ne ka zama kafiri an gane abin saboda shi kafircin ai me hukunci ne yawa dan haka shi yasa mutum ya kiyaye wannan irin lafuzan da zai zo ya ce shi fa dokokin musuluncin nan suna da tsanani dokokin shari'an nan shi kaza da kaza da kaza mutum ya kiyaye wannan inda shi mumini ne jahilci zai iya kaiwa mutum ya faɗi irin waɗannan bai sani ba to amma a nusar da shi a nuna masa hakikanin musulunci dole shi ne ka sallama ka yadda da abin da Allah ya faɗa ya fi naka ga shi nan za mu ji waɗannan ayyu gaskiya ne yana tambaya yana cewa masu irin wannan objection din ko karan tsaye galibi ba sa cewa hukuncin Allah ya yi tsanani amma sai su ce hukuncin da wannan mai wa'azin hukuncin da wannan malamin ya yi hukuncin da wannan alƙalin ya yi ya yi tsanani to ai dama wanda mai hankali ne zai iya cewa Allah bai kyauta ba ko ashe sa dama masu yaƙar musulunci suke da hanyoyi da suke bi na sha faɗa su a darussanmu na sunna da masu inkarin saboda fagen ne suna ƙoƙarin su nuna waɗannan abubuwan da suke yaƙa su suna ganin ba su ne shari'ar musulunci ba interpretation ɗin malamai ne to kaga sai su ga cewa in suka yaƙi interpretation ɗin malamai ba musulunci suka yaƙa ba to wannan dabara ce dabara ce ta makirci da turawa suka koya musu irin ƙungiyoyin NGO ɗin nan da waye duk da suke yaƙar abubuwan da ake karantar da mutane na addini da mai sai ku ji suna raba malaman sai su yan local malaman nan haka sun dan fi a tafi da su daidai saboda su dama komai nasu da sauki
amma kage ɗan wahabi wahabin nan yawwa to waɗannan dama they are very rigid ba sa fahimta komai nasu tsanani interpretation din nasu haka yayi tsanani yan sunna sunna din nan salaf salaf din nan to dama abinda suke so su zagi ahlus sunna su zagi as-salafiyun su zagi masu fahimtar da suke kira wahabiyawa sai su dauki abinda suke fassara wannan rigidity din ana samun sa ne a interpretation din su fassarar su ce sun kasa gane abubuwa ba sa fahimta zahiri kawai suke ganewa su sai haddace haddace ba su fahimci ayoyi ba ba su da philosophy ba su gane abubuwa ba ba logic haka zaka ji suna faɗi da wani turanci haka ana faɗa kai kuma sai ka ji kamar duk kara zana duk ƙarya ne ba haka ba yau duk ba haka ba yau waɗannan abubuwan da ake faɗa na musulunci ba kullum mun sha faɗa wallahi ba nan Ahmad ibn Taymiyyah ba shi ya zo da wani abu sabo ya instituting ya sa mutane suke tafiya ba duk abin da zai kawo zai magana a kansa yana jingina shi ne zuwa gaba zuwa ga salaf da dalili da qur'ani kokari za kai ka je ka ga duk duniya babu wanda ya faɗi wannan sai yan zamanin yanzu da kake tuhuma akwai shi malaman can baya suka faɗi wannan shine musuluncin asali mainstream islam da aka sani shine ake kira mutane zuwa kansa su kuma turawa ba sa son a yi shi sai sa suke yakar sa to sai su hada ku da waɗannan musamman marubuta a jarida da masu tasiri a facebook din nan da menene da suke da friends da yawa da za su faɗa su zagi kowa su ci mutuncin kowa su zagi addini su ta sukan malamai sun yi kaza ba sa fahimta waye ai magana ce ta hujja musulunci ba naka bane wanda baya so ma ya ce baya so man ya tafi ba wani abu bane ba ma kafirta kowa yawwa duk wanda ka ji shari'a an ce masa kafiri shari'a ce za ta kafirta shi amma ba ibnu taymiya ba ba ibnu abdul wahhab ba an fahimci wani abu ba kuma aqidar ahlus sunna ba aqidar ahlus sunna ita ce aqidar da take wallahi da mutane sun santa ita ce arham tafi kowace aqida rahama aqidar ahlus sunna tafi rahama ga talakawa tafi rahama ga shugabanni tafi rahama ga masu kuɗi ba za a zalunce su ba tafi rahama ga waɗanda suke matsakaita kowa an ba shi haƙinsa aqidar ahlus sunnati wal jama'a kuma ilimi ne hujja ce magana ce ta Allah magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwane-kwane ba ne ba falsafa ba ce ba da wuri-wuri ba ne ba wata dabara da za a yi wa mutane yawwa shi yasa ake son dama ɗaliban ilimi su dage su karanta waɗannan irin matsalolin a zurfafa karatu a cikinsu kuma a san yadda za a in ma tattaunawa ce ta kama ka da mutum ka sani kuma ka san salon kowa da manhajin kowa da ina kowa ya dosa wanda zai zo da manhajin irin waɗannan tunanin ko mai wata bid'a buyayya ko dama dan kin sunna ne baya son hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana yakar tauhidi yana ganin cewa zafin kan Muhammad bin Abdul Wahhab ne yana so a bar mutane su yi ta shirka duk waɗannan dabarun akwai su wanda kuma asali su kuma suna son su yaki tasirin malamai ne influence din malamai ne a cikin al'umma ba sa so su ma akwai wannan suna da don haka daga an ce malamai sun ce kaza sai da Allah ku rubuta mu da malaman nan mu muna son a bar mutane kowa ya fahimtar sa sai ka ga mutum ba abin da ya hada shi da karatun addini ba a san a ina ya karatu ba tsilligidi da shi ya taso ya kawo malamai suna magana ya sossoke ya ce ai duk ba haka bane wuki wuki ba dalili ba komai su ce ayo ai fahimta ce su ma malaman ai this is their own interpretation and we have the right to interpret to kai wannan interpretation ka karanta irin yadda kamar da kullum muke ambatawa babu wasu likitoci da za su amince haka kawai mutum yana tura baro a baya a cikin gari ba rena masu baro nake ba wanda iya karatun da yayi shi ne bai ma je makaranta ba
ko kuma su yadda masu wannan yawo da maganin hakorin su sa mana lasifika su hana mutane baccin safan ne likitoci za su yadda da waɗannan likitoci ne ko haka kawai kai baka san komai ba sai likitoci su amince kai ma zaka iya zuwa kai fida kawai ka sa koran kaya ka shiga tiyata ga marasa ga iyayen marasa lafiyan suna kallo sai su barka ka shiga zai yiwu to me yasa aka rena musulunci shi kawai kowa sai ya zo ya sa baki a ciki ba cewa muka sai kana da certificate ba wallahi ilimi ba certificate bane in baka so don't be a doctor don't go to any university amma ya tabbata gun malami kai karatu wannan littafan namu na gida ba a rena su da ahalarin nan da iziyan nan da risalan nan da askarin nan da lawalin nan da sani a ce kayi su a gun malamai mun tabbata ba za ka iya wannan littafin ba ko ba haka bane wanda duk ya je gun malaman ya yi irin wannan karatun to wannan ladabin da ya samu a gaban malaman har ya sauke lawalin ya sauke sanin ya fito bar shi ma a ce bai yi bulugul marami ba bai umdatul ahkam ba bai tafsiri ba wannan makarantar kawai ya bi cikinta to zaka ji ba zaka same shi a cikin masu irin wancan zancen na sukan musulunci da sukan interpretation da waye ba zaka magana shi kawai ta son zuciya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su Allah kuma ya karfafa addinin musulunci Allah ya sa duk masu tsoron me ake tsoro a musuluncin su gane wallahi musulunci has never been a threat to anybody ko mai mulki ne babu aqidar da take baiwa mai mulkin ma kariya da taimakon yanzu zancen da muka gama jiya da shekaran jiya duk akan me ba ya daka dan a ga shugabanni ba to yanzu masu aqidar da ba wannan ba ba sa so a yi dan a ga shugabanni su za su goyi bayan ku fito ku yi tawaye ku yi zanga-zanga ku yi meye da haka ai bai kamata a ce wani ya kasa fahimtar waɗannan abubuwan cewa ga aqidar da take ita ce akan tsakiya mai adalci a taɓa talaka a taɓa mai mulki kowa a nemi haƙƙinsa saboda menene fi komai girma Allah wa ake bautawa Allah wane ne wajibi a bi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan in ka yarda da wannan fa shine fa Islam din da ake so to kuma in ka samu wannan abu a zuciyarka ko ka kasa aikata wani abu a aikace Allah sai ya yafe maka amma in zuciyarka taka ta kasa karbar wannan submission to Allah submission to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din to baka zama mai imani ba shi imanin da zai sa a kira ka ran kiyama a ce an yafe zinar an yafe kaza din an yafe kaza zo ka shiga aljanna ka rusa shi amma in ka yadda da Allah ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wadancan abubuwan da zaka aikata na laifuffuka sai ka ga ran kiyama an kira ka an ce saboda wannan imanin an yafa wancan to wannan din muke so a tausaya maka a dawo da kai cikin tafiyar da gobe kiyama insha Allah duk muna tare a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna fata ya zama manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya cece mu baki daya ya roki Allah a yafe mana zanuban mu saboda wannan imanin da yadda da Allah da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka insha Allah sai a dunguma mu a shiga aljanna Allah ya samu aljanna to mu karasa yace faman za'a ina ne fa innal imana domin ko shi imani yaqtadi to kun ga zancen da nake shi imani yana hukunta yana jawo yana sabbaba alin qiyada li shar'illahi cewa mutum ya jawo me ma'anan ya jawo ba da ma sai muke wannan in an ce ka jawo yanzu akwai an aka sa mata igiya ko idan ta dage ta rike kafafunta hudu ta kaga bata jawo ba in ko ta sallan salam aka tafi da ita to wani shi ake cewa mene in kiyaji to shine jawuwa to ka jawo in Allah ya ja ka nan je ka manzo Allah ya ce nan zaka yo je ka wannan shine imani yawa amma in ka ce ka tirje ya Allah ni wannan ban yadda da ita ba to kana da matsala yawa to anan kafirci yake zuwa to sai ce yaqtadi al-inqiyada li shar'i Allah wa tahkimihi ko na'am ko tahkimuhu na ay yaqtadi tahkimahu fi kulli amrin min al-umur ko kuma in ce wa tahkimihi din zai li shar'i llahi yake nufi ina ji haka ne ko yawa yaqtadi al-inqiyada li shar'i llahi wa tahkimihi ba tahkimi shar'i llahi fi kulli amrin min al-umur a cikin kowane lamari cewa lalle ka hukuntar da shari'ar Allah ku gane wa Hausar ko akwai hukuntawa akwai hukuntarwa me ma'anar ba me bambancin su har Hausa an ce sai an koya muku ko me bambancin hukuntawa da hukuntarwa yawa ba kai ga yau ba ka kyauta ne ka ci daya 50% mana nasa na hukuntawa kai za ka yi hukunci ka hukunta wani kai ma 50 hukuntawa shi ne hukunta wanda ya yi an faɗi wani sa doka? Sa doka a kanka yadda da aiki da doka hukuntar da doka ma'ana dora wannan dokar yadda da ita da amincewa da ita da kai kara zuwa gare ta shine ka hukuntar da ita an gane kun gane nan can yanzu yau ka yadda da wannan dokar doka ce in ka tashi neman haƙƙinka kuma ka kai kara zuwa gare ta shine ma'anan at-tahakumu shine wanda shine ma'anar ta in ka tashi fasara at-tahakumu shine me kai kara da dokantarwa da yadda da abu kaza a matsayin doka an gane Hausa ta fita sai ce faman za'ama don haka duk wanda ya riya annahu mu'minun duk wanda yake jin cewa shi mu'mini ne wahtara hukuma taguti amma kuma sai ya zabi hukuncin dagutu ala hukmillahi akan hukuncin Allah yake ganin hukuncin dagutu yafi hukuncin Allah sai ce fa huwa kadhibun fi dalika ai fi imanihi to ƙarya yake a imaninsa wa hadha min idlali shaytani lahu iyyahu wannan yana daga cikin wato batarwar da shedan yayi musu wali hadha qala shi sa Allah madauki yace wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kuma shedan yana nufin ya batar da su bata wanda yake mai nisa an alhaqi mai nisa daga gaskiya na mun ji na biyar tayi to mu je ayu mai amfani da lokacin au har mun kara kai ina ta kande da kuke nuna ne na a ku rika nuna ta zan san inda zan takaita insha Allah to Allah ya samu dace Allah ya amfane mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan dai yau wajen kwana biyar ina ta yawo da ita a amsa lokacin yana gagara wannan yana shi me yana tambaya ne akan me hukuncin idan mutum ya ji alamun iska za ta fita sai ya matse ta sosai don kar iska ta fita alolarsa ta kare har yanzu haka kuke rubuta alwala nasa a zamanin yanzu ba wallahi yadda kuke rubutun nan na Hausa wallahi ina tausaya muku ba samarin yanzu wanda suka rasa karantarwar Hausan nan to Allah dai kyauta su magana jari da me da primary duk an daina yanzu koyar da irin waɗannan ai wanda suka rasa su malam Sani Gwarzo shikenan sun rasa koyarwa Allah ya gafarta musu alwala A-L-W-A-L-A eh amma yanzu da yawa samari ALO suke sa alola ni ban taba jin wannan abu ba alola bane alwala eh alwala eh haka yanzu in kaga a Facebook a dora abu mun ce a dora a kaza akan kaza duk daurawa suke rubuta daurawa DAU suke kuskure ne daurawa DORA to daurawa shine ka daure abu daura aure da haka kuke yi to wannan dai zancen sa na abin nan ne ko idan mutum kafin ya shiga sallah ne to wajibin sa ya katse alwalan nan ya je saki ya halatta mutum ya shiga sallah yana matse fitsari ko bayan gida ko tusa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al akhbasani ko dawa babu sallah ma'ana la salata sahihata maqbulata ma'ana kada mutum ma ya shiga sallah in bai shiga sallah ba babu to wasu malaman suna ga in ya shiga ma yana ta yi to shi ma la salata suna cewa sallarsa ta katse ta lalace da kaga kenan ashe mutum wajibin sa ya katse alba buƙatar kai matse tusa ka matse fitsari gashi baka fara sallah ba ko abinci fa wannan abin da kuke bashi wata fassara ta zamani yanzu cewa wai wai ci gaba ci gaba shi yana gaba da sallah wannan ba haka bane ba ci ne gaba da sallah ba cewa akai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine idan kana jin yunwa jin yunwar da ta kai matukar da za ka shiga sallah kana cikin sallar kuma kana tunanin abinci to ka kyale sallar ka ci abincin ka natsu dan ka fuskanci ubangijinka cikin natsuwa shine abinda ake nufi ba fifitawa bane ake cewa abinci yafi sallah ba haka ake nufi an gane to irin wannan ne don haka in kana jin fitsari kar ka tafi masallaci alhali kana jin fitsari kana jin bayan gida kar ka tafi masallaci ka je kai tsuguna ka biya bukatarka sai ka zo gaban ubangiji a dutse amma kana sallah kana dage kafa daya kana dage kafa daya duk so kake ai sallama saboda kai gudu ka je ka fitsari baka da attention ga masallaci ga sallah to wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma wasu malaman suna bata sallar mutum akan haka Nabi yana cewa akwai nafilu raka'o'i guda 10-12 da suka tabbata a sunna 2 kafin asuba 4 kafin azhar 2 bayan azhar 2 bayan magriba 2 bayan isha haka to malam ya mutum zai yi da azumi bayan an idar da isha kafin ka gama azkar an tashi za a yi ashan za ka yi raka'a 2 ne kafin ashan ko bayan ashan abin da yafi sunna shine a yi kafin ashan ne tunda sunna ce ratiba mai alaka da sallar isha ko duk sallar da take da alaka da isha ko bayan isha ake yin ta eh mu yanzu galibi a masallacin mu ne an saba da in aka yi isha kai kowa sai zugun yana jira a tada ashan wani duk mantawa ake da cewa wannan ita ma sunna ce ita tana da alaka ne da isha kai sauri ka gama azkar dinka ka miƙe sai ka kawo raka abin nan sai ka zauna ka jira liman ya tada abin sa shi ma liman ba laifi yayi ya koma gefe ya raka abin sa saboda an hada wannan abin nan sallar nafila ratiba in an ce ratiba fa shine sallar nafila wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya bari in a girman daraja ne za ta fi tarawihi muhimmanci an fahimci abu saboda haka karan ka rika wasa da ita in an yi isha'i kowa tashi yayi raka abin sa sai kuma liman ya tashi sai ta abin nan tarawih to Allah ya sa mu dace barakallahu fiik insha Allah na'am yan mudahammata ni ai ba abun wannan